Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niya. Ha kuma ana iya samu akan Alpha Radio da ke kuma sun kasar Ghana. Masu na'urar computer kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masaro assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne ta da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku cewa gwamnatin jihar Jigawa ta farfado da sake ajiyar kuɗi a kowace mazaba domin taimakon al'umma. Kana mu kawo muku shirin a dawo lafiya tare da Baba Yakubu Makeri. Sai sakonnin da ku masaro kuka aika muna amma duk waɗannan fa sai kun cika kullu labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Gwamnatin kasar Somalia ta zaɓi sababbin jami'an tsaro kimanin watanni hudu bayan korar tsofaffin kwamandojinta biyo bayan hare-haren kungiyar Al-Shabab da aka yi asarar rayuka. Sai dai ƙwararru sun yi gargaɗi cewa sababbin jami'an tsaron ba waliyai ba ne da za su iya magance lamarin nan take, suna buƙatar goyon bayan al'umma da na gwamnatin su kafin su sami nasarar murƙushe mayakan. Yayin wata ganawa a Mogadishu jiya Litinin, Majalisar Zattaswar ta amince da zaben Hussein Usman Hussein a matsayin daraktan hukumar leken asiri da cibiyar tsaro NISA da kuma Janar Bashir Abdi Mohamed a matsayin kwamishinan 'yan sanda. An kuma zaɓi Mejo Janar Bashir Mohamed Juma da ake kira Gube wanda ya dawo a matsayin kwamandan jagoran Gandiroba, mukamin da aka sauke shi ƙasa da shekara guda da ta shige. Janar Mohamed tsohon jami'in ɗan sanda ne da ya riƙe mukamai da dama a rundunar da suka haɗa da babban jami'in injiniyoyi 'yan sanda da kwamandan sashen horaswa da kuma shugaban sashen bincike. Ya shiga aikin 'yan sanda a shekara ta 1971. A bara, shugabannin ƙasar Somalia suka amince da a kafa rundunar 'yan sanda mai jami'ai kimanin 32,000 a duk faɗin ƙasar. Kawo yanzu rundunar tana da rabin wannan adadin ne. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake ɗora wa mutumin da ya gada laifin gaza ɗaukar matakin da ya dace dangane da shishigin Rasha a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016. Obama shi ne shugaban ƙasa har zuwa lokacin da kuma bayan zaben shekara ta 2016. Saboda haka, menene ya sa bai ɗauki mataki a kan shishigin da Rasha ta yi ba? Bisa ga cewa Trump a shafin Twitter jiya Litinin, sukar Obama ne na baya-bayan na ajerin saƙonni da shugaban ƙasar ya rubuta a shafinsa na Twitter. Trump ya saba yin ƙorafi tare da watsi da tasirin katse London da Rasha ta yi. A maimakon haka, yana kushewa magabacinsa da gaza ɗaukar matakan takawa Rasha birki. Tun farko jiya Litinin, fadar shugaban ƙasa ta Rasha Kremlin ta musanta cewa da hannunta. Kakakin gwamnatin Dmitry Peskov ya shaida wa manema labarai cewa zargin ba shi da tushe. Ya yi wannan bayanin ne 'yan kwanaki bayan da kwamitin bincike na musamman da Robert Mueller ke jagoranta ya tuhumi waɗansu Rashawa 13 da kuma kamfanonin Rasha 3 da ayyana yaƙi ta hanyar sadarwar intanet da nufin haifar da ruɗani a zaben domin amfanar Trump. Tuhumar kamfanonin Rasha da kwamitin Mueller ya yi na nuni da cewa wani kamfanin nazari ta hanyar sadarwar intanet da ke St. Petersburg wanda ke da alaƙa da Kremlin da ma'aikatansa 12 da kuma mai ɗaukar nauyin kamfanin ne suka ƙulla wannan maƙarƙashiya. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani tarin sharar bola da ya zaftare ya aran gazo a babban birnin ƙasar Mozambique ya rufta wa gidaje da dama ya kuma kashe aƙalla mutane 17. Ana kyautata zaton ruwan sama da aka tafka kamar da bakin ƙoriya shi ne ya haddasa rushewar wannan bola a wata unguwar matalauta a birnin Maputo. Hukumomi sun ce mai yiwuwa ne har yanzu akwai gawarwaki a ƙarƙashin bolar da ke hule ne yayin da ake ci gaba da aikin ceton rayuka. Kafofin sadarwar ƙasar sun ce tudun bolar ya kai tsawon gini mai hawa 3. Ɗaya daga cikin waɗanda ke zaune a yankin Mario Castigo ta shaida wa sashen harshen Portugal na muryar Amurka cewa kimanin gidaje 7 suka lalace a zaftarewar bolar. Mazauna yankin sun ce bolar ta cika kuma an daɗe ana kira da a rufe ta. Jami'ar Hamayya ta Afirka ta Kudu ta kushe wa jawabin farko kan halin da ƙasa ke ciki da kakkausar lafazi da sabon shugaban ƙasar Cyril Ramaphosa ya gabatar. Tana ta baba kan ko sabon shugaban ƙasar yana da wani ƙoƙarin shirin shawo kan ƙalubale da ƙasar ke fuskanta. Kwana ɗaya bayan hawa mulkinsa da maye gurbin Jacob Zuma da taurarinsa ya dishe, Ramaphosa ya yi jawabi ranar Juma'a inda ya bayyana manyan gurori da yake da su da yake neman cimma, ya kuma ƙalubalanci ƙasar ta bi sawun gwarzon shugabansu. Sai dai zaman majalisa da aka yi jiya Litinin ya ba 'yan Hamayya damar kushewa burin shugaban ƙasar, suka kuma yi haka. An nuna raunin tsarin Ramaphosa, aka kuma bayyana alamar tambaya tsare-tsarensa kama daga tsaron al'umma da ilimi da kula da lafiyar al'umma da kuma shirin jam'iyyar ANC na kwace gonaki ba tare da biyan diya ba. Babbar jam'iyyar Hamayya Democratic Alliance ta kuma kalubanci alkawalin da Ramaphosa ya yi na kawar da cin hanci da rashawa bayan mulkin Zuma na tsawon shekaru tara da zarmiya da ta dabaibaye, wanda ya ce tsohon shugaban ƙasar bai handame dubban miliyoyin dalar kuɗin gwamnati shi kaɗai ba.
Grace Alheri Abdu kenan kuka saurara da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kenan birnin Washington DC. Bari mu fara mu buɗe taskar rahotannin namu da ajiya a ɗaukacin mazaɓun da ke jihar Jigawa domin taimakon waɗannan al'ummomin. Mahmud Ibrahim Kwari na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A ƙarshen wannan tsari na biyan kuɗaɗen akwati, gwamnatin jihar ta wancan lokaci bisa jagorancin gwamna Saminu Ibrahim Tulaki, ana keɓe wani adadin kuɗaɗe ne a duk ƙarshen wata domin raba su ga jama'ar garuruwa da ƙauyuka bisa tsarin akwatunan zaɓe. Da yawansu ya kai kimanin 4,000 a faɗin jihar ta Jigawa. Sai dai duk da shan sukan da tsari ya yi tun a wancan lokaci fiye da shekaru 10 bayan shuɗewar gwamnatin Sanata Tulaki, gwamnatin Jigawa ta yanzu bisa jagorancin gwamna Badru Abubakar ta yunkura wajen farfaɗo da tsarin, amma ta sigarba da kariyar shari'a, inda har ma ta shirya ƙudurin doka kuma aka mika wa zauren majalisar dokokin jihar ta Jigawa domin ya zama doka.
Bisa tsarin wannan doka, in har an kafa ta, wato za a samu kuɗaɗe da za a tara daga ɓangaren jiha da kuma ƙananan hukumomin sun kansu, wanda idan aka tara duk wata ana sa ran kowane polling unit shi ne akwati kenan, ƙarƙashin wani kwamiti da dokar ta kafa, za a ba su kuɗi wanda bai gaza naira 50,000 a kowane akwati ba. Kuma makasudinsu wannan kuɗi shi ne su waɗannan 'yan kwamiti, kamar yadda aka tantance su kuma suke da abuna a wajen gwamnati, su za su zauna a yi shawara a wannan community idan da akwai wasu ƙananan ayyuka wanda za su taimaki al'ummar wannan akwatu, to da wannan kuɗi za a yi amfani da shi, wanda ya shafi kamar ciko ne na ƙasa, misali ko tabarmi a masallaci ko wani masallaci ya ɗan ɓamɓare ko wani abu da ake buƙatar siminti na gyara shi. Idan an ce wani doka tana da kamanceceniya da tsarin da tsohuwar gwamnati ta mai girma gwamna Saminu Tulaki ya yi a baya, fasalin iri ɗaya ne amma da bambanci, domin wancan babu abin da ake kira accountability.
Honorable Bala Hamza Gada kenan shugaban kwamitin kula da harkokin shari'a da dokoki na majalisar dokokin jihar Jigawa. Tunde masu nazarin dokoki da shari'a a Najeriya ke cewa samar da wannan doka cin iyaka ne ga hurumin da kundin tsarin mulkin Najeriya ya baiwa ƙananan hukumomi. Barista Malam Abdullahi Ibrahim wani lawyer ne mai zaman kansa.
Duk abin da ya shafi community development project ko kuma wani aiki domin ci gaban karkara ya ta'allaka ne ga ƙananan hukumomi, kamar yadda sashi na 7 ya ambata da kuma wannan 4 schedule na constitution ya faɗa. Za ka ga cewa kamar babu buƙatar ita yin dokar kanta, domin ana nema ne a ɗau wata power ko kuma hurumi da constitution ya riga ya bewa ƙananan hukumomi a bewa wasu mutane waɗanda su constitution bai magana akan su ba, kuma yin hakan ya saba da wannan sashi.
Ya zaka dai jam'iyyar PDP ta ce za ta ɗauki matakin shari'a game da wannan batu. Alhaji Aminu Jahun shi ne mataimakin shugaban jam'iyyar a jihar Jigawa.
Waɗannan 'yan majalisa namu su ne za su ƙirƙiro su yi doka su halatta wa kansu kuɗin jama'a. 'Yan majalisar nan sun ce mai girma gwamna ya sai da kadororin gwamnatin jihar Jigawa, za su iya shi ina nan can ya kwana, to zance ya kwana akan cewa za mu yi kudin akwati, za mu halatta kanmu kudin jama'a. Amma ku ɗan majalisa da za ku tsige ni, ku ne shugabannin wannan halatta kanmu kudin mutane. Ai, ba kudin su bane, kudin mu ne da mu da su muna da haƙƙi. Su ɗan wannan jiha ne, mu ma ɗan wannan jiha ne, daga su sai mu, daga mu sai su. Ko su yi doka ko kar su yi doka, mutukar su zarta sai mun kai su kotu.
Alhaji Aminu Jahun kenan mataimakin shugaban jam'iyyar PDP a jihar Jigawa, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
To har wa yau dai, kafin mu ci gaba a shakata da wannan. a gaida baban gida masu jauje. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC domin yanzu na agogwa ce karfe 2 na tsakar dare da minti 15 ga kuma shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Idan mai saurare bai banta ba, bakonmu Malam Alhassan A Bala wani matashi da yake rubuce-rubuce akan yawan hadurar da ake samu akan hanyoyin kasashenmu. Ya dauko bayani akan irin abubuwa da ya kamata fasinjoji su yi idan suka kula direban motar haya na kokarin jefa rayuwarsu cikin hadari, wanda ya kamata kuma hukumomi su wayar da al'umma akan hakan. Inda yake cewa idan har direba yana tukin ganganci, to fasinjoji su kai karinsa ga hukuma da ke kusa ko kuma su sauka daga motocin. Ya ci gaba da cewa,
inda kasancewar matsalolinmu musamman a Afirka, kasancewar muna da hanzari ko ma ta wani bangare ba mu da hanzari. Idan na ce muna da hanzari shine mukan so Allah muke mu isa wasu gurare, ta wani bangaren kuma ba mu da hanzari, wato shine ya kamata misali zaka je guri karfe 9 sai ga mutun ya san cewa tafiyar ta minti 30 ce misali, ba zai bar gurin ba sai 9 saura. To kai kuwa yana buƙatar yayi gaggawa, yana son kuma isa wannan lokacin da yake so. To wannan yana taimakawa matuƙa wajen idan direbobi na tuki fiye da kima su kasa magana. Har ila yau kuma idan yana misali yana taba waya kana tsoron karkace da shi zaka sauka, kana tunanin zaka rasa samun mota da wuri da zata kai ka inda zata kai ka. Don haka ya kamata a ce wato al'umma idan suka fahimci cewa za su je guri, wato sun tafi gurin da wuri wanda zai sa ba za su kasance a cikin gaggawa ba. Ko da irin wannan abu ya faru zaka iya sauka ka ce to driver dama ban baka kuɗi ba, in kuma ka bada kuɗi to koya ne dole ya baka kuɗinka ka sauka ka hau wata ka nemo wata motar. Hakan zai taimaka matuƙa. Har ila yau kuma idan har su kansu fasinjoji za su haɗa kai, misali na shiga ka shiga muka ga baya yin daidai ga baki ɗaya mu muka ce ba za mu tafi ba, ya ba mu kuɗin mu ko kuma ba za mu biya ba mu sauka. Wannan zai taimaka wajen su kansu direbobi wato su rage waɗannan abubuwa da suke. Haka zalika su kuma fasinjojin, wato idan direba yana tafiya yadda ya kamata, kar zan iya cewa bai kamata kuma su dinga cewa da shi baya gudu ba ko kuma wace irin sanda yake yi. Wannan kuma ya fi faruwa ne ga matasanmu, kuma ya kamata matasanmu su lura cewar rayuwarsu fa, musamman idan kana kan hanyar kana cikin mota, tana hannun rayuka tana hannun wato direba ne. Wato idan yayi ganganci an samu hatsari, wannan ba za ka iya cewa kawai kaddara bace ko wannan abu ne ganganci ne, ko Allah subhanahu wataala ai wajen misali kisa sai da akai maganar cewa idan kai kisa da ganganci, akwai kuma wanda yake wanda ba da ganganci ba. Wannan ya nuna kenan akwai wanda ba da ganganci ba shine kaddara, wanda kuma yake ganganci ba kaddara bane kai ne dai ka nema kai abin da kake tunanin cewa kawai zaka yi kawai kai deciding kai.
To bari mu duba, shin akwai wata rawa da kungiyoyi masu zaman kansu za su iya takawa wurin wayar da al'umma musamman masu daukar motocin haya?
Tabbas akwai. Wato wannan bangare shine ma ni a gani na bangare da aka yi watsi da shi, wanda mutane ba sa lura sosai duk da kasancewar kuma fa mutane na rasa rayukansu sosai a ta wannan bangare. Amma zaka samu abin haushi shine wato su hukumomi ba su damu ba, wato kungiyoyi masu zaman kansu ma ba su damu su tafi wannan bangare ba, sun gwammace su je wasu bangarori ma da wanda zaka samu ba a rasa rai, sai dai ɗan wasu abubuwa da ba za a rasa ba. Wanda ya kamata kuma a ce wannan bangare shi ma yana ɗaya daga cikin bangarorin da ya kamata a dinga yi don mayar da kan direbobi da su kansu wato fasinjoji, don hare rayuwar mutanen kansu da dukiyoyinsu. Diga duk lokacin dalilin kuwa shine duk lokacin da aka samu hatsarin mota abu biyu ne. Idan an samu rashin rasa rai, kaga an samu rasa rai na farko. Idan kuma aka zo ko ba a samu rasa rai ba, ma misali an jikkata ne, to dukiya aka rasa. Ta farko dukiya ita kanta mota, na biyu akan samu wasu su zo ma idan aka yi hatsari su sace abubuwan fasinjojin da aka yi hatsarin da su. Na uku kuma waɗanda suka jikkata nan fa, da me za a yi amfani wajen yin musu magani. Kaga ai kuɗi ne ƴan uwansu, ko kuma su idan suna da kuɗin su ne da za su yi amfani wajen wato yi wa kansu magunguna. To kaga kuwa ai idan an yi asarar rai, an yi asarar rai, sannan kuma an yi asarar wato dukiya. Idan kuma ba a samu ma asarar rai ba, an samu asarar dukiya. To wannan gaskiya abu ne wanda ya kamata a ce hukumomi da ma wato ƙungiyoyi masu zaman kansu sun zai dukufa wajen wayar da kan al'umma.
A nan ne kuma za mu datsa aya a hiranmu da Malam Alhassan Ebala, kuma mu ci gaba da ita a sabon mako. Yanzu a madadin bakonmu da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
To madalla a gaida Baba Yakubu. Yanzu kuma ga Sulaiman Munna barma da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Benama, wacce ta zo da wani babban albishir ga jama'ar Nijar, saboda a cewar ta an gano man fetur kwance a ƙarƙashin ƙasar Kafra ta ɗaya da ke kan iyakar Jamhuriyar Nijar da ƙasar Algeria. Jaridar ta ambato babban director general na kamfanin Sonatrach, Abdel Moumen Ould Kadour, yana cewa mun haka kuma mun samu, saboda haka za a ci gaba da bincike don tabbatar da gaskiyar lamarin abin da aka fara jin kamshin sa a ƙarƙashin ƙasar ta Kafra. Mahakar da ake hasashen ayyukanta za su laƙume miliyan 30 na dalar Amurka. Jaridar Lanketer ta ruwaito cewa wani matashin da ya haɗa baki da wasu ma'aikatan bankin Ecobank da na kamfanin Nestle domin cire miliyan 2,000 na sefa daga asusun mahaifinsa ya gurfana gaban wata kotun Yamai, wacce ta yanke musu hukuncin zaman gidan kasan shekaru 5 tare da ramka waɗannan kuɗaɗe, sannan za su biya diyar miliyan 200 na sefa. Jaridar ta ce tun farkon bayyanar wannan al'amari da ya faru a shekarar 2011, ma'aikacin bankin da na kamfanin na Nestle waɗanda dukkansu baƙi ne sun ramta a takare. To amma kotun ta ce takardar sammacin da ta fitar a kansu a shekarar 2013 da 2014 tana nan daram. Jaridar L'Eclosion ta bayyana cewa wasu asibitocin haihuwa mallakar gwamnatin Niger na karɓar kuɗaɗe daga hannun mata a matsayin na ganin likita. Asibitin unguwar Gawai da ke birnin Yamai na daga cikin wuraren da ake tilastawa mata masu ciki biyan jika 2.25 na sefa domin ganin likita, sannan a sa su sayan rigar yatsu. Alhali ministan kiwon lafiyar al'umma ya sha nana ta wa jama'a cewa bai dace ba ana tatsar kuɗaɗe daga hannun mata akan maganar haihuwa, in ji L'Eclosion. Mu ƙarƙare da jaridar Le Pédestal, wacce ke cewa hukumar kula da ayyukan madatsar ruwa ta ƙauyen Kandashi da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyin cikin gida da na ƙasa da ƙasa na ci gaba da tuntuɓar al'ummomin da ayyukan ginin madatsar za su tayar daga garuruwansu. Jaridar ta ce abinda aka sa gaba a nan shi ne a cimma daidaito a kan tsarin sake samarwa rukunin farko na magidanta kusan 2,500 sababbin matsugunai, ma'ana filayen gidaje, gonaki da wuraren kiwon dabbobi, sai kuma batun kuɗaɗen diyar da ya dace hukuma ta basu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sulaiman Munna Barma. Yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna.
Yaraba na wani manaja a Ajeciya. ra'ayi na yau akan abubuwan da gwamnatin jira ya aika wa shugaban da ake ta amalabo gaskiya ina ga wannan ba gaskiya bane ai shari'a ba daga nan Najeriya ta fara ba daga turai ta fara kuma daga turai din ma sai da aka daure wasu mutane a Najeriya kuma ta ji karewa to shi tambaya ana shin ya suna ga da wasu mutanen su ne wanda a bincike zai gano tunda ba a gwamnatin da aka yi ba a gwamnatin adaratar aka yi in ina tunanin gaskiya a bar shari'a ta yi aikin ta mai laifi a hukunta shi
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio'n America. Sunana Dalam Joja Kadara jihar Niger Nigeria. Ina kira ga gwamnonin Nigeria. A halin gaskiya ya kamata su yi gyara ba wai a samu cin baya ba. Kasan nan ya zamanto cewa sun kashe kananan hukumomi ba su da tasiri yanzu dalilin gwamnoni. Gwamnoni kuma ba sa sauraron party su wanda suka zabe su. Na biyu ta kenan sun ce sa'adin da suke so shine za a yi ko yana da kyau ko bai da kyau ka gani an shiga mulkin kamar kariya kenan
assalamu alaikum sashin Hausa BOE sunana Alhaji Umaru Dangara chief grade operator ministry works state of Nigeria muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya hada kanun yan jihar Kebbi masu ilimi masu sanin ya kamata wuri guda da hannun tasu ga Alhaji Abubakar Atiku Babudu Alhaji Abubakar Babudu mutum ne mai hankali mai tunani mai hangin nesa mai tausan talakawa
Assalamu alaikum muryar Amurka mai magana Umar Musa Lemo karawar musan da mu jihar Kaduna tarayyar Najeriya idan zan ba da ra'ayina a game da kokarin da gwamnati suke yi na samar da yan sanda jiha gaskiyar magana wannan yan sanda jiha ba za su zama alheri ga mutanen Najeriya musamman talakawa ba idan aka duba yanda gwamnoni suke amfani da yan sanda na jiha ba na kasa ma balle aka ce an yi na jiha to tsakanin da Allah kowane gwamna to dan adawa zan tsaka kudansu a yojinsa muddin aka fara shi dama yayi yan sanda nashi ne karan kanshi
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya al'umman Najeriya musamman na arewa mu godewa Allah Allah ya ba mu shugaban kasa mai kishin kasa kuma mai kishin arewa don haka mu taya shi da addu'a
Madalla da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice.
Haka yake gwamnatin kasar Somalia ta zaɓi sababbin jami'an tsaro kimanin watanni hudu bayan korar tsofaffin kwamandojinta biyo bayan hare-haren ƙungiyar Al-Shabab da aka yi asarar rayuka. Sai dai ƙwararru sun yi gargaɗi da cewa sababbin jami'an tsaron ba waliyai ba ne da za su iya magance lamarin take. Suna buƙatar goyon bayan al'umma da na gwamnati kafin su samu nasarar murƙushe mayakan. Yayin wata ganawa a Mogadishu jiya Litinin, Majalisar Zattaswa ta amince da zaben Hussein Usman Hussein a matsayin daraktan hukumar leƙen asiri da cibiyar tsaro NISA da kuma Janar Bashir Abdi Mohamed a matsayin kwamishinan 'yan sanda. An kuma zaɓi Mejo Janar Abubakar Muhammad Juma da ake kira Gobe wanda ya dawo a matsayin kwamandan dogarawan Gandaroba. Makamin da aka sauke shi daga kai ƙasa da shekara guda da ta shige. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake ɗorawa mutumin da ya gada laifin gaza ɗaukar matakin da ya dace dangane da shishigin Rasha a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016.
To madalla da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. Ciki ko har da shirin noma tushen arziki tare da Safilu Hashim Gumel. Yanzu Amadu Kwa da kowa nan sashen Hausa musamman ita Grace Alheri Abdu wadda ta yana gabatarwa sai Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato break ni Ladan Ibrahim ke cewa ku ne lafiya ko kuma mu je kwanta mu kwana lafiya sai an ji mu